This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 22 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke muku lalemar habun a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rawatanin da muke tafa da su, ga Ibrahim da kanin labaran duniya.
To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya fara ziyara a wasu kasashen Afirka. Gwamman mutane ne gocewar laka ta birni a yammacin China a yau din Litinin. Sannan shugaban sashen kula da tsarin aiwatar da manufofin tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce salon yakin da Isra'ila ke yi a Gaza na iya haddasa gaba na lokaci mai tsawo.
To kanin labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu har ila yau za ku ji abinda jama'a ke ci gaba da cewa dangane da bikin cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa, wanda a yau ake cikakken bikin a ofishinmu na nan Washington DC.
Wannan gidan radio na VOA kuma sashen Hausa shi ne wanda ya fara wayar da kan jama'a masu shauraren sashen Hausa akan zuwan kwamfuta.
To yayin da 'yan wasan Najeriya na Super Eagles ke shirin fafatawa da Guinea Bissau, Ghana kuma take shirin karawa da Mozambique a gasar cin kofin nahiyar Afirka, masana harkar kwallon kafa na ci gaba da yin shiri kan makomar kungiyoyin biyu.
So ka san kusan a duk lokacin da aka ce Najeriya ta fuskanci ita wannan gasa ta AFCON, zaka iya ganin kusan tarihi ya nuna ta kan fara ba a yanayi mai kyau ko ba da karsashi yadda ya kamata ba. So amma gasar tana tafiya, za ga Najeriya tana ƙara miƙewa musamman a rukuni.
To muna kuma tafa da shirin ilimi garkwadan Adam wanda baban gida Jibril zai gabatar, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan abuni lafiya. Ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya gana da Prime Minister Cape Verde Ulyssa Correa e Silva, yayin da babban jami'in diplomasiyyar Amurka din ke fara ziyartar kasashen Afirka hudu. Da sakataren da Prime Minister sun jaddada muhimmancin hulɗar Amurka da Cape Verde wajen inganta tsaro ci gaba a wannan sashi na Atlantika da yammacin Afirka da ma duniyar baki daya. Sakataren na yabawa da yadda Amurka da Cape Verde ke da manufa iri guda wajen yada tsarin dimokuraɗiyya da gwamnati ta gari da kuma yancin ɗan adam, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller a wani bayani. Bulagurin Blinken ɗin ya hada da zuwa tashar jirgin ruwa ta Porto Praia, wadda gwamnatin Amurka ta ba da tallafin bunƙasa ta zuwa tashar zamani, da kuma halartar gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin ƙasashen Afirka tsakanin Ivory Coast da Equatorial Guinea. Gwamman mutane ne gocewar laka ta birni baya ga wasu guda takwas da aka tabbatar da mutuwarsu a wani yankin tsaunuka da ke wani lungu a kudu maso yammacin China a yau ɗin Litinin. Gocewar lakar wadda ta auku da Asuba ta bune gidaje 18, ta kuma sa Alatilas an kwashe mutane sama da 200 a karamar hukumar Zhejiang da kuma lardin Yunnan, a cewar kafar labarai ta gwamnati. An tabbatar da mutuwar mutane 8, sannan masu ayyukan ceto sun zakulo 4 bisa wani rahoton gidan talabijin na gwamnati CCTV, ko da yake nan take ba a san halin da mutane hudun ke ciki ba. Shugaban sashin kula da tsarin aiwatar da manufofin tarayyar Turai EU Joseph Borrell yau Litinin ya ce tsarin da Isra'ila take bi wajen yakar Hamas a zirin Gaza na shuka yayya ta tsawon tsarin raki. Borrell ya yi wannan maganar ce gabanin ganawar da ministocin kasashen EU ke yi yau Litinin da ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz a gefe guda, a ɗaya gefen kuma da babban jami'in diplomasiyyar hukumar Falasɗinu Riyad Al-Maliki. Mun san kowace ce ƙungiyar Hamas da abin da ta tafka, kuma lallai mun yi tar da shi, abinda Borel ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa, to amma matakin soji kadai ba zai iya sa a cimma zaman lafiya da kwanciyar hankali ba, kuma ba zai yiwu ba musamman a matakin soji irin wannan. Borel na ɗaya daga cikin jami'an ƙasashen yammacin duniya da ke yin tur da yadda yakin ke shafar farar hula a Gaza.
Nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. To yau ne sashen Hausa na muryar Amurka yake gudanar da cikakken bikin cika shekaru 45 da kafuwa wanda za a fara nan ba da jimawa ba. A ranar 21 ga watan Janairun 1979 aka buɗe sashen wanda ke watsa shirye-shiryensa zuwa sassan duniya. Mai sauraron sashen Ladan Aliyu Kari, wanda kakakin ƙungiyar masu gasa biredi ne a jihar Bauchin Najeriya, ya yi tsokaci a wannan tattaunawa da suka yi da Abdulwahab Muhammad.
Alhamdulillah, wannan sashi yana ba da gagarumar gudunmawa ga mai saurarensa. Kuma ni tun buɗe sashin nake saurare tun lokacin CMA a Bakano da irin su Jummai Ali, Sadiza Isa Wada, su Lawal Sallauji Bai Marigayi, su Aliyu Abbas Marigayi, Allah jikansu. Kuma lokacin tun ana shirin nema da ƙarfe 4 na yamma, gashi yanzu har an kai lokuta daban-daban har lokuta 4 saboda yadda wannan sashi ya bunƙasa. To Allah ya ƙara ɗaukaka wannan sashi. Kuma wannan gidan rediyo na VOA, kuma sashen Hausa, shi ne wanda ya fara wayar da kan jama'a masu shauraren sashen Hausa akan zuwan kwamfuta. Tun ba ta zo hannun mutanen karkara da ƙauyuka ba, kai tun ma ba ta zo Afirka ba ƙila. To wannan gidan rediyo yake wayar da kan jama'a, har kuma Allah sa ta zo kafin ta zo an riga an san da zuwanta. Sannan kuma kuna wayar da kan mai shauraronku da irin wasu hikimomi a lokutan ba da labari ko kuma rahoto. Daga cikin hikimomin su ne, ina tuna wani abin da ya faru a lokacin jin tuwaf a Najeriya. To ana cikin rikicin soke wannan zaɓe, labarinku na farko da za ku fara a kan soke zaɓen sai kuka kawo wani darasi ga mai saurare. In ya gane sai aka sa wani wasan yara, suna cewa a cikin waƙar wasan suke cewa ana murna baƙo ya tafi, ashe baƙon na bayan gari. To wannan fa wani darasi ne ga mai saurare, gane irin abin da zai biyo bayan wannan labarin. Kuma baya ga nan wani abu ya faru, nan ma wani darasi ya faru. An yi wata hira a wannan sashi da marigayi Alhaji Ali Ƙwara. To da ya ba da wani labari an samu abin da ke cewa subud da baka. Bayan kwana biyu sai kuka maimaita wannan hira, da aka zo wannan gaba sai aka sa taken Ahmadu Bello Sadaura Sokoto, dukansu Allah ya shikansu. To wannan ma ga mai shawari wani darasi ne da yake gwada maka in har za ka yi magana za a yi, to akwai abin da ya kamata kare fito. To duk irin waɗannan abubuwa wannan rediyo yana ba da gagarumar gudunmawa.
Ladan Aliyu Kari kenan, kakakin ƙungiyar masu gasa biredi a jihar Bauchin Najeriya. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Mahmud, rundunar sojin Ukraine yau Litinin ta ce ta daƙile wasu hare-haren jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai a wurare da dama na ƙasar da daddare, a yayin da kuma jami'an Rasha ke zargin sojojin Ukraine da ƙaddamar da wani abin da ta kira ko ko suka kira maƙetacin hari a wani birnin da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin Ukraine ɗin. Ita kuma rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa guda 8 da Rasha ta turo, ciki har da waɗanda suka buta sararin saman yankunan Mykolaiv da Kherson da kuma Dnipropetrovsk. A birnin Moscow kuma, mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Ukraine ta yi amfani da makamai ba bisa ƙa'ida ba wajen kai hari kan madafun more rayuwa na farar hula a wata koko a wata barin wutar da ta yi jiya Lahadi a birnin Donetsk wanda ya halaka mutane akalla 27. Peskov yau Litini ya ce Rasha na daukar dukkanin matakan da suka dace bayan wani harin da ake zargin Ukraine da kaiwa a wata tashar jigilar mai a kogin bahar Al-Baltic. Rundunar sojin Ukraine dai bata ce komai kan waɗannan hare-haren ba. A ƙarshe yau Litini ƙasar Kamaru ta zama ƙasa ta farko da ta bullo da wani tsarin yin rigakafin cutar malaria ga yara loto-loto. Wannan rana ce mai cike da tarihi abinda Olorin Ngunye babban jami'in tsare-tsaren rigakafi na cibiyar Gabi ya gaya ba kafan labarai ta AFP kenan. Wanda wannan wata hubbasa ce a yaki da wannan cutar. Mun shafe lokaci mai tsawo muna aiki kan rigakafin malaria wajen dai shekaru 30 a cewarsa. Cutar malaria dai sauro ke yadawa ta wajen cizo. Zazzabi alama ce ta kamuwa da cutar kuma muddin ba a wato yi jinyar ba tana ma iya haifar da mummunan yanayi ko ma mutuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da 'yan wasan Najeriya na Super Eagles ke shirin fafatawa da Guinea-Bissau, Ghana kuma take shirin ƙara karawa da Mozambique a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Masana harkar kwallon kafa na ci gaba da yin sharhi kan makomar kungiyoyin biyu kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi da wannan mai sharhi.
Sunana Abdulkarim Abdullahi Tso daga nan jihar Kano arewacin Najeriya.
To Abdulkarim, a yau ne Najeriya za ta buga wasanta da Guinea-Bissau da kuma sannan har ila yau Equatorial Guinea za su buga da Ivory Coast a wasansu na uku a rukunin A. Wanda shine wasa na uku a gasar cin kofin nahiyar Afirika da ake bugawa a ƙasar Ivory Coast din. Yaya kake kallon wasan Guinea-Bissau da Najeriya zai kasance?
So ka san kusan a duk lokacin da aka ce Najeriya ta fuskanci ita wannan gasa ta AFCON za ka iya ganin kusan tarihi ya nuna ta kan fara ba a yanayi mai kyau ko ba da karsashi yadda ya kamata ba. So amma gasar tana tafiya za ka ga Najeriya tana ƙara miƙewa musamman a rukuni. Wanda idan ka duba Najeriya kusan wasannin rukuni na ƙarshe wato wasa na uku cikin wasa 12 da ta buga ta yi nasarar guda 10 a irin wannan matakin. Wanda yake nuna irin tasirin da take da shi idan gasa ta fara turawa musamman a yanayin ita wannan gasar da muke magana a kai ta AFCON.
Rukunin ba a yau Ghana za ta buga da ƙasar Mozambique sannan Cape Verde za ta buga da Egypt. Shi ma wannan rukuni a takaice dai yanzu Cape Verde ta samu zuwa zagaye na 3-1 kwali. Wanda Egypt dole yau ta ci wasanta in tana so ta zama ta samu tsallakawa zagayen 3-1 kwali. Haka kasar Ghana ita ma yau dole sai ta ci wasanta. Sannan Egypt ta yi kasar Masar ta yi rashin nasara shine za ta samu damar tsallakawa zagayen 16. Ya kake kallon wannan wasa na Ghana da Mozambique?
So wannan gasar rukuni ne mai cike da kalubale matuƙa da gaske kuma rukuni ne da yake ƙara tabbatar da irin yanayin da kwallon kafa ta samu kanta a nahiyar Afirka. Yanayi ne mai kyau na ci gaba da aka samu a kwallon kafa da kasashe ƙanana da ake ganin ba su da tasiri a kwallon kafan yanzu sun taso kuma suna ba da abin da ba a tsammani. Duk wasa sai an tashi in ka lura kasashe irin su Namibia da duk a baya ba sa iya samun nasara mai kyau a wannan lokacin. Wannan yake tabbatar da cewa tabbas kasar Masar tana cikin matsala musamman wasa da ita a Cape Verde. Kasar da koya a gasar da ta gabata kaga sai da ta kai kusan zagaye na 16. Wannan yake nuna ci gaban da kwallon kafan take ta yi a shekara bayan shekara. Wancan karan an ga abin da kananan kasashe suka yi yanzu ma sun dora. So haka akwai matuƙar kalubale akan Masar amma ganin cewa Cape Verde ta riga ta hada makin da ta kai zagaye na gaba. Ana ganin Masar din ka iya samun maki ka iya yin nasara akan ita Cape Verde din. Sai dai kamar Ghana a ɗaya bangaren idan muka ɗauke ta da Mozambique kusan duk wanda ya kalli Mozambique da wasa da Masar za ga mintuna kaɗan ya rage su nasara ta farko. Duk da kasancewa Mozambique din kusan wasanninta aƙalla 14 ba tare da ta yi nasara ba a rukuni ba su taɓa nasara a rukuni ba a tarihin ita wannan gasa. To amma matsalar da Ghana take ciki shi ne canja ras ba zai kai ta zagaye na gaba ba. Kuma ana ganin yanayin tafiyar da Ghana take zai mutsar wuya ta iya samun nasara musamman yanayin yadda ta fuskanci kalubale a waccan gasar.
Abdulkarim Abdullahi Tsoho kenan mai sharikan kwallon kafa a kanan Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi ne abun rainawa. Himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa daji.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau zamu duba batun da yafi daukan hankali ne a Najeriya na binciken da wani dan jarida ya gudanar dangane da takardun shaidar kammala jami'o'i na bogi da 'yan Najeriya ke samu daga kasashen jamhuriyar Benin da kuma kasar Togo. Binciken da dan jarida ya taimaka wajen bankaɗo yadda ake samun irin wayannan takardun shaidar kammala jami'o'in cikin sauki. A tattaunawa da na yi da wannan ɗan jarida Umar Audu na jaridar Daily Nigeria, ya shaida mini yadda ya gudanar da wannan bincike da kuma dalilinsa na gudanar da shi.
To Malam Babangida, na gode da wannan damar da ka bani na zo na ƙarin bayani akan binciken da na yi. So da farko abin da ya sa na yi wannan binciken shi ne lokuta da dama mun ji yaran makarantu suna ta ƙorafe-ƙorafe cewa za ga akwai wasu colleagues nasu da maybe da suna the same department ko suna makaranta tare, say for one reason or the other, ko an withdrawing nasu ko kuma su da kansu suka janye cewa ba su iya ba sai ga sun bar makarantan. To amma within short time sai ka zo ka gansu kuma sun sa kaki, wato uniform na NYC kenan na bautan ƙasa, a cewa sun gama karatun degree. So sai ga kuma ka bincika sai ga yawancin su Kotono suke zuwa ko Togo cikin yar watanni ko just less than few weeks sai ga sun gama karatun degree. To abin ne ya jawo hankalinmu, muka ce a'a, ba za mu bar wannan abin ya ci gaba haka ba sai mun yi bincike. Daidai mutane da dama an san cewa abuwan nan na faruwa a Kotono, so amma ba wanda ya taba zuwa ya shige ya nemi diddigi-diddigi sosai har ya sayi certificate din har ya je NYC.
To ya kaji dangane da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka ko ma ta dauka na gudanar da bincike akan wannan badakala na samun takardun bogi na kammala karatun jami'o'i da aka gudanar da bincike a kai?
Allah da ikonsa, an yi bincike ya fito kuma ya yi nasara. Suna mutane da yawa dai ana ta yabawa cewa gaskiya aiki ya yi kyau. To ga shara ya kai ga gwamnatin tarayya ma ta ɗauki mataki wanda yes, kowa dai zai iya cewa ya matakin da shi ya dace a yanzu, sai har an gama gudanar da binciken da ta ce za ta sa a yi. So gaskiya ina farin ciki sosai da wannan matakin da ministan ilimi ya ɗauka. So kuma Allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wannan matsalan da ke addaban fannin ilimi na ƙasar nan.
To wannan ba ƙaramin aiki kai ba. A lokacin da kake wannan bincike, akwai barazana da ka samu daga wasu ko kuma wata hukuma a Najeriya ko kuma a ƙasar jamhuriyar Benin din?
To a gaskiya lokacin da yake ta gudanar da wannan binciken ba samu barazana ba sosai, maganan gaskiya. So babu ma barazana, kawai dai abin da babu ne bane mai sauki don wannan binciken ya ɗauki tsawon shekara ɗaya yana ta yi, because na biya kudin samun certificate din a December 2022, na same ta aka zo min da shi February 2023. Wato ita digirin kwatannin ta zama kaman pizza ne, kaman yadda dai ka san za ka yi ordering pizza a zo ma da shi kana zaune a gida ba ma sai ka je ba. So da na samu certificate din ban iya na tafi bautan ƙasa ba saboda abin nan tsanantawan da NYC ta yi wurin clearing wanda suka yi karatu daga kasashen waje. So ta Kaduna ba su cika ba, so sai na je su koro ni, sai na je su koro ni har dai tsawon shekara ɗaya dai da har yanzu na samu na yi wannan bautan ƙasan a December, kuma muka sake buga labarin a cikin watan December. So kaga abin da ya faru kenan.
To a waje ɗaya kuma na je ta bakin wani malamin jami'a a Najeriya dangane da wannan bincike da wannan ɗan jarida ya yi. A cewar Dr. Bashir Yankuzo, dole ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan irin wannan badakala da ke gudana a ciki da wajen Najeriya.
maganan gabatar da takardar shaida ta ƙarya da wasu ke gabatarwa cewa sun yi jami'a a ƙasar waje ko kuma wani babban makaranta, wannan abu ne mai haɗari. Lallai ne gwamnati ɗauki mataki ƙware da gaske, amma babban abin tambaya akwai taradi a tsarin mulkin ƙasar nan dangane da waɗanda suka yi forgery, ɗauri na shekara 14 ko wani abu makamancin haka. Mutum nawa aka tsare, aka ɗaure, aka hukunta, domin ana samun wannan zarge-zarge hatta ga manyan 'yan siyasa da sauransu cewa takardun da suke gabatarwa akwai tuhuma cewa ingantattu ne ko ba haka ba. Don haka da buƙatar dai a ɗauki mataki mai ƙwari. Daga cikin abin da ke haifar da wannan yana da alaƙa da irin yadda jami'o'in kuma suke, jami'o'in Najeriya, yajin aiki da rashin wato ainihin ingantattun abubuwa. Wannan kan sa mutane su ba da wato ainihin hanzari, excuses, shi yasa suka je ƙasan waje karatu. Don haka ina da kyau ita kanta gwamnati ta inganta waɗannan jami'o'i, malamai su yi aiki cikin kwanciyar hankali, ya zama babu yajin aiki, ya zama kuma ɗalibai za su samu abin da suke so. Sannan kuma yana da kyau a ce duk wani certificate ko duk wani kwali da wani zai kawo daga ƙasan waje ya zama akwai wata cibiya mai zaman kanta wanda za ta tsaya ta tantance gaskiyar wannan certificate ɗin, ya zama cewa akwai tambarinta a kai wanda zai nuna cewa NUC ne ko kuma wato ainihin wani wuri mai alaƙa da wato jami'o'i, ya zama za su tabbatar da certificate ɗin da ya zo daga ƙasan waje a matsayin certificate. Wannan yana da kyau a ɗauki mataki mai ƙwari, in ba haka ba wannan yana iya ruguza ƙasa, yana iya ruguza al'umma, domin ka ɗauki wani ya dawo da kwali a ƙasan waje ya ce yana da wato kwalin digiri na karantarwa, a tura shi zai karantar, kaga zai halaka mutane don bai sa abin da zai karantar ba. Ko kuma a ce malami likita ne, ya je ya kawo wato ainihin kwali a matsayinsa na likita, a je a bashi aiki a likita kuma ƙarya yake bai yi ba. Kaga wannan haɗarin yana da yawan gaske. Allah ta'ala ya kare mu. Da fatan dai za a ɗauki mataki mai ƙwari.
To zaka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki wani mataki na dakatar da amfani da takardar shaidar kammala karatun jami'a a ƙasashen Jamhuriyar Benin da Togo da Uganda da Kenya, inda ta ce tana gudanar da bincike a kan ƙasar Jamhuriyar Nijar. Bayan wannan ma akwai wasu jami'o'i na daban da ke cikin gida Najeriya amma suke da alaƙa da wasu jami'o'i da ke ƙasashen ƙetare, su ma an dakatar da amfani da takardar nasu sai an kammala bincike. To sai dai kuma wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka bai wa wasu iyaye da ma ɗalibai daɗi ba, wanda 'ya'yan nasu ko ɗalibai suke karatu a waɗannan ƙasashe da gwamnati ta dakatar da amfani da takardun nasu, kamar yadda ɗaya daga cikin iyayen ya shaida mani.
Mai magana Alhaji Abubakar Muhammad na Babanyawo akan maganan karatu nasu kamar Kwatano ga sunan sauransu. Ni yara na shekara wajen su uku suna karatu a Kwatano ɗin nan, kuma a ce za a yi kuɗin goro a yabe kamata ba. Mai abin da ya samu 'ya'yan talakawa, me malaman makarantar nan na Najeriya suka yi su ga an inganta a makarantun nan na manya-manya makarantu da mu 'ya'yan talakawa su samu ilimi ingantacce. Shi yasa za ka ga mun fita ko Ghana ko Kwatano mu je su yi shekara uku tunda can ba yajin aiki. Amma bai kamata a ci gwamnatin tarayya ta yi kuɗin goro gaba ɗaya ta ce wai za ta hana waɗannan makarantu ba. Toci duk a Najeriya ba doktoci irin Kano, a nan suka karatu ba su yi wani wahala ba, suka samu ilimi kuma suka karanta. Yanzu akwai masu tukin jirgin sama, akwai masu pilot, akwai masu doktoci a Kano, babu a Arewa. Ya mu ba za mu rinƙa fita waje 'ya'yan talakawa ya yi shekara uku ya samu mulki ya samu ilimin shi ba, domin nan sai shekara biyar. Su kuwa ainihin kyauta aka ba su ilimin nan, amma har yajin aikin malaman nan ba wai don kishin kansu ba ne, don a inganta jami'o'in nan domin 'ya'yanmu su daina fita waje, amma ba a yi ba. Amma ya kamata gwamnatin tarayya ta zauna ta nutsu ta ga cikin waɗannan makarantu shin wane ne na gari, wane ne ba na gari ba. A nan ba ai akwai su, mun san irin waɗannan makarantu, amma za a ce kawai yanzu 'ya'yanmu da suka samu ilimi mun shekara uku, kuma har yanzu akwai wanda su yi aiki. In ka je can ma sai ka koyi Faransa, sannan ka zo ka yi mafassara da Ingilishi. Saboda kaga ba mu yadda cewa za a soke waɗannan makarantu na ƙasashen Ghana, Kwatano, abin nan, domin yaran wacan suke zuwa saboda nan ba yajin aiki. In yaran kai na so ya karatu sai shekara biyar, can kuwa shekara uku ya gama digiri ɗin shi, ba yajin aiki. Ya kamata shugabanninmu su yi nazari da yin waɗannan makarantu, in za su gyara makarantar Najeriya, 'ya'yanmu su daina fita saboda rashin yajin aiki. A bincika ba wai za a yi kuɗin goro a ce duk an soke waɗannan makarantu da Ghana da Kwatano ba, a duba sun waye waɗanne ne na gari waɗannan ƙasashe. To muna fata wannan shugaban kasa ya gyara ilimi, ya gyara malaman makarantar nan, ya ba su gudunmuwa da za su ce mu kama ƴaƴan talakawa domin makarantun nan a gyara su da yaran mu kar su rinƙa fita waje su yi shekara uku su samu digiri.
To masu saurare, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako wanda aka kara tsawonsa daga minti 7 zuwa minti 10 ya kawo ƙarshe a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku Babin Yarji Prin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi ne abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku jama'a kiranmu nake.
A gaida baban gida Jibril kafin mu je ga labarai a takaice yanzu ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na duka.
Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi cigaban iyali da nufin neman mafita kama daga harkokin siyasa.
Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba.
Na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa.
Tarbiyyar ƴaƴa
addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari. Saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso.
Kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido.
Zamantakewa tsakanin ma'aurata
hakkin aure ai akan namiji yake. Na farko shine mai aurewa, na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da bada gida da komai da komai. To amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu
da kare hakkokin mata da kananan yara.
Ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su, a bi min haƙinsu. Kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a, Allah ya bayyana gaskiya, ya Allah ka bayyana gaskiya.
Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Litinin ya gana da Prime Minister Cape Verde Ulysses Correa da Silva yayin da babban jami'in diplomasiyyar Amurka din ke fara ziyartar kasashen Afirka hudu. Da sakataren da Prime Minister sun jaddada muhimmancin hulɗar Amurka da Cape Verde wajen inganta tsaro da ci gaba a wannan sashi na Atlantika da yammacin Afirka da ma duniyar baki daya. Sakataren ya yaba da yadda Amurka da Cape Verde ke da manufa iri guda wajen yada tsarin demokradiyya, gwamnati ta gari da kuma yancin dan adam, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller a wani bayani. Rundunar sojin Ukraine yau Litinin ta ce ta dakile wasu hare-haren jirage marasa matuka da Rasha ta kai a wurare da dama da kasar da daddare, a yayin da kuma jami'an Rasha ke zargin sojojin Ukraine da kaddamar da wani abin da suka kira maketacin hari a wani birnin da ke karkashin ikon Rasha a gabashin Ukraine din. Yau Litinin, kasar Kamaru ta zama kasa ta farko da ta bullo da wani tsarin yin rigakafin cutar malaria ga yara loto-loto. Wannan rana ce mai cike da tarihi, abinda Oril Ngunyen, babban jami'in tsare-tsaren rigakafi na cibiyar Gavi, ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan, wanda wannan wata hubbasa ce a yaƙi da wannan cutar. Mun shafi lokaci mai tsawo muna aiki kan wannan rigakafin wajen dai shekaru 30 kenan.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada yi nisa shirin yau da gobe na nan tafi sannan za a zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumin su muna nan kuma har ila yau a Facebook X wato Twitter kenan da Instagram da ma YouTube yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ni gabatarwa da kuma Fiona Wamai da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Bill Andre ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kaimu.